Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gaba jin labarai, za ku ji cewa an gargadi 'yan jarida da su jajirce a aikinsu kuma su tabbatar da gaskiya da adalci a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. A kasar Ghana kuma hukumar aikin haji ta kasar ta ce ta tabbatar da wasu wato matakai ga maniyyata cewar a wannan shekara za a yi aiki ba tare da samun matsaloli kamar yadda aka saba gani a baya ba. Haka kuma muna da maimakin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Sai kuma sakonni da kuka aiko muna da kuma wasu daga sharhin jaridun kasar Kamaru, amma duka sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa kan mai baiwa Trump din shawara kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn akan dangantakar shi da kasar Russia, amma Fadar White House ta musanta rahotannin. Rahotannin sun ce Trump ya nemi wannan alfarman ne a gurin Comey lokacin wata ganawa da suka yi a watan Fabrairu. Kamar yadda wata takarda da Comey ya rubuta bayan ganawar tasu, shugaba Trump ya ce ina fatan dai za ka bar wannan ya wuce. Yana magana ne akan binciken da ake yi wa Flynn. Jaridar New York Times ce da ake bugawa a birnin New York ce ta fara ba da wannan rahoto game da wannan bayanin takarda da Comey ya rubuta. Daga bisani kuma jaridar Washington Post da ake bugawa a nan birnin Washington DC da wasu kafofin yaɗa labarai suka tabbatar. Amma kuma wata sanarwa da fadar White House ta ce rahoton babu gaskiya cikinsa, kuma ba haka tattaunawar ta kasance tsakanin shugaban ƙasa da Mr. Comey ba. Ta kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa ya sha nana ta ra'ayinsa kan cewa Flynn mutumin kirki ne, kuma bai taɓa neman Comey ko wani mutum ba da ya dakatar da kowane irin binciken da ya shafi tsohon mai ba shawara akan harkokin tsaron cikin gida ba. Haka kwatsam ba zato ba tsammani shugaba Trump ya sallami Comey a makon da ya gabata.
A jiya talata ne shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sabon faɗa da ta ɓarke a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya tada hankali domin sama da mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Dubban mutane kuma aka tilasta musu barin gidajensu a makon da ya gabata a lokacin da faɗa tsakanin musulmi da kiristoci ke ƙara yaɗuwa. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ce kwanciyar hankali da aka samu a birnin Bangui da wasu manyan garuruwan ƙasar yana fuskantar barazanar ƙaruwar tashin hankali. Ya kuma ƙara da cewa ko da yaushe talakawa su ne ke shan wahala. Tuni dai rikicin ya bazu a yankunan karkara bayan da aka fi mai da hankali a kan manyan biranen ƙasar. Masu zanga-zangan wanda yawanci mata da suka rasa mazajensu ne da kuma yara marayu su ne suka taru a Bangui inda suka buƙaci gwamnati ta tashi tsaye don yaƙi da tashin hankali. Prime Minister Simplice Mathieu Sarrangi ya yi musu alƙawarin cewa za a hukunta duk wanda za a samu da laifi.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gila ɗaruruwan 'yan ƙasashen Afirka da ke zaune a jihar Minnesota da ke nan Amurka sun yi hasarar kasancewarsu bakin haurin da ake baiwa izinin zama na wucin gadi. An dai baiwa mutane kusan 5,000 izinin zama ta musamman a shekara ta 2014 lokacin da aka samu ɓullar cutar annobar Ebola a ƙasashen yammacin Afirka uku, inda aka amincewa mutanen waɗannan ƙasashen su zauna su yi aiki a nan Amurka har sai an shawo kan annobar. A shekarar ta gabata an ayyana ƙasashen a matsayin ƙasashen da ba sa ɗauke da cutar Ebola. Yanzu kuma mutanen da ke zaune da takardun da aka bayar saboda Ebola dole ne su koma ƙasashensu ko su canza matsayinsu, a cewar gidan rediyon jihar Minnesota. Abdullah Kitamba, shugaban kungiyar da ke kula da harkokin bakin hauren Africa da ke jihar Minnesota da sauran wasu shugabannin bakin haure sun bayyana soke izinin akan abin da bai kamata ba. Suna mai cewa kasashen Liberia da Guinea da kuma Saliyo har yanzu ba su gama farfadowa ba daga annobar Ebola. Har yanzu akwai hatsari ga komawa waɗannan kasashe.
A jiya Talata ne jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wa ƙasashen duniya cewa dole ne ƙasashe su haɗa kai wajen wato yunkuri na hana ƙasar Koriya ta Arewa mallakan makaman nukiliya. Tana mai musu gargaɗi za su iya fuskantar wasu takunkumai idan har suka taimaka wa Koriya ta Arewa wajen samun nasarar shirinta na nukiliya. Haley ta yi wannan furuci ne a lokacin da aka kammala taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wanda Amurka da Japan da Koriya ta Kudu suka buƙaci a yi don tattaunawa akan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan. Da take magana da manema labarai, Haley ta ce wato cikin biyu, ko kana goyon bayan Koriya ta Arewa ko kuma goyon bayan mu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, babban daraktan gidauniyar ayyukan horar da masana'antu ta ƙasar Najeriya Joseph Ari ya yi kira ga 'yan jarida da su yi tsayin daka wurin tabbatar da gaskiya da adalci a cikin aikinsu. Joseph ya yi wannan hurici ne a wurin wani taron lacca da ƙungiyar 'yan jaridar ƙasar Najeriya reshen jihar Filato ta shirya na tunawa da wasu 'yan jarida guda takwas da suka mutu bakin aiki shekaru goma da suka shige. Joseph Ali ya yi wa wakiliyarmu Zainab Babaji ƙarin bayani kamar haka.
Idan aikin ɗan jarida ya ci gaba, ƙasa ma za ta samu karuwa, za ta samu cin gaba. Domin idan masu aikin jarida sun kafu, abubuwa za su tafi nasiha kuma duk lumana za a samu. Na gargaɗe su, kada su koma baya, kada su ji tsoro, su fita su yi aikin nan da zuciya ɗaya, kada kuma su nemi cin hanci. Ko da shike aikin nasu akwai matsaloli da yawa na wanda za su yi kiyayya su nuna cewa ba su son su domin suna faɗan gaskiya, suna tona musu asiri.
Shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Filato Yakubu Tadi ya ce ƙungiyar ta shirya wani tsari na tantance jebun 'yan jarida don tsaftace aikin jarida a Najeriya.
Mun san akwai hasari a aikinmu, amma bai kamata mu dinga jin tsoro cewa wani abu zai faru ba. Mutuwa dole ne, amma dole mu martaba ma wanda sun yi aiki.
Me kuke yi domin tattara hankalin su 'yan jarida yanda za su yi aikinsu da gaskiya?
Yanzu an fara wani tantancewa daga can National Secretariat, wato ana son a san asalin 'yan jarida. Kuma a kowane jiha za a sanar mu mutane cewa ga masu aikin jarida. Kuma in ka je aiki in baka da wannan license daga wannan National Secretariat, kai ba member ba. Ina saki nanatawa cewa dukkan mu 'yan jarida ya kamata mu tashi sai mu ga cewa mun taimake al'umma, ba 'yan Najeriya kawai ba. So dole mu dinga duba yanda za mu yi gyara, mu samu zaman lafiya a duniya, mu yi aiki yanda mutanen duniya gaba ɗaya za su samu rayuwa mai daɗi ta hanyar aikinmu.
Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Filato Muhammad Nazif ya ce gudunmawar da 'yan jarida ke bayarwa yana da matuƙar muhimmanci wajen inganta demokuraɗiyya.
Gwamnati akan wannan lamari shine, na farko dai tana jajantawa 'yan jarida da iyalan waɗanda suka rasu, kuma tana da matuƙar son tafiya tare da 'yan jarida domin a gwamnatance duk abin da ake yi. Idan al'umma ba ta sanin abin da ake yi, ba yadda za a yi su yaba abin da ake yi. Kuma duk lokacin da aka ce 'yan jarida ba sa yaɗa labarin abin da yake gudana, to dole ne za a samu wata kafa wanda za a yaɗa labarai wanda ba na gaskiya ba, wanda kuma daga ƙarshe zai iya haifar da mummunan abu.
Mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Sambo Haruna, wanda galadiman wasai Alhaji Mustapha Umar ya wakilta, ya shawarci 'yan jarida da su riƙa tantance labari kafin su watsa.
Mu kamar sarakuna muna godiya saboda su ne suna taimakawa wurin yaɗa manufa da kuma ayyuka na gwamnati a koda yaushe don akan samu nasara in aka bayyana aka kuma wayar da kai na al'umma particularly talakawa a can kasa.
To a matsayin ku na sarakuna me kuke ganin kaman kurakuran da suke yi wanda ya kamata su gyara?
So da yawa idan suka bada labarin da gurbace shi wanda ba shi kan hanya yakan hargiza kasa yakan hargita rayuwa kuma yakan sa fitina. So nan shine mukan kira cewa su tantance labarai su faɗi labari na gaskiya kuma ba tare da tsoro ba ko son zuciya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji a kasar Ghana kuwa hukumar aikin hajjin kasar ce ta ce ta yi shirye-shirye da ganin cewa ta kai alhazai ba ta bar kowa ba. Kakakin hukumar kenan Abdulrahman Alhassan Gwamda shi ne ya bayyana mun haka a wata hira da muka yi.
Za a fito da wani tsarin da idan ka biya ka san ka biya. Za a iya fadi maka idan ka biya da telephone, mobile phone da kake da shi za a aiko maka da message cewa lalle ka biya kudin hajjin. Na farko kenan. Kuma idan lokacin ya kai za a fadi maka cewa da ranar da za ka tashi. Ba shi ka zo inda muka kira Hajj village ka zo kana kwance kwana uku kwana hudu. Kasan ranar da za ka tashi ba.
To sai dai kuma akwai wani abin da akan huskanci a Ghana a duk lokacin da aka samu canjin gwamnati duka ana iya samu matsala wurin aikin hajji wanda talakawa da suke neman su sauke farali ke wahala. Ya kake ganin wannan abu ba zai shafi talakan da yake so yayi tafiya?
Saboda shi ka gan shi shugaban aikin hajji Sheikh Aisikwe da mutane uku suka dauki kafa suka je Saudiya suka je suka tattauna da yan hukumar aikin haji a Saudiya aka dawo kuma an yi koyi da irin wasu kurenda wadanda suka yi aikin haji wancan shekara suka yi an zauna da su ma aka yi hira cikin zaman lafiya yaya aka yi kaza kaza aka yi haku suka ba mu bayani to cikin bayanan da muka samu mun yi koyi kwarai-kwarai da irin kuskuren da aka saba fuskanta san Allah da za samu sakiya.
To sai dai bare mun ga alhazai da za su taso daga arewacin Ghana ba su zo Accra ba an ga canji matuka shine sun tashi daga birnin Tamale. Akwai wannan shiri na alhazan ba za su iya tashi daga Tamale wanda za su fito daga jihohin arewaci guda uku?
In Allah da za ci gaba da wannan ranan da muka gamu da shi na taimakin shugaban kasa Dr. Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia ya tunasar da mu cewa yanda aka yi aka tashi wancan shekara a Tamale aka yake son a ci gaba da wannan shekara sai aka bashi bayani cewa wancan shekara akwai gunda aka yi shine
wato inda za a ajiye alazai ko kuma za a rika kula da harkokin alazai
za a ajiye alazai wato an ba da wuri kusa da stadium inda za a kafa yanda aka kafa na Ankara.
To sai dai babban masu ruwa da tsaki a harkan aikin haji shine agent. To galibin kamfanoni na agent alhazai suka samu matsaloli da su. Menene abinda za ku ajiye ku yi ta kula da ayyukan agent saboda idan aikin sai yi naku yayi idan kuma nasu ya gurbace to zai shafi ku kuma naku?
Saboda shi ne muke yatun muka ce ya kamata mu yi ta zama da su kowane lokaci. Tunda muka aka rantsar da mun naje mun zauna da su kaman su biyu kenan ko su uku. Ranar Alhamis ne zuwa idan Allah ya da za mu zauna da su kuma ba karshen zaman kenan ba. Za mu duba mu yawanci zama da su muna hira meye nan da suke so mu taimaka saboda mu ci gaba da aikin haji yanda muke sonsa. Sai sa da ikon Allah yawan zama da su nan zai kawo maganin da ake so saboda komai ya tafiya daidai yanda ya kamata.
To a gaida Abdulrahman Alhassan Gwamda Director Sadarwar Hukumar Aikin Hajjin Ghana yanzu kuma sai a shakata da wannan. Saboda takaici duniya. to madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 15 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Shirin namu a yau zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba, inda kwanakin baya fada ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awalu da wasu ƴaƴan mahauta. A lokacin wannan fada, wayar hannu ta Awalu ta bata, saboda haka ya kai ƙara ofishin ƴan sanda a nan Takum. Da ƴan sanda suka yi binciken su, sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin waɗannan yara ƴan mahauta bisa sharadin cewa za su biya Awalu wayarsa, ko kuma za su samar masa da wayarsa. To amma kwanaki biyu bayan bayar da belin, an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara Awalu suka lakkaɗa masa duka, wanda har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓu. Bari mu je da wani abu ya faru ta bakin Abubakar Musa Mafindi, kawun Awalu.
Sunana Abubakar Musa Mafindi.
Wala Abubakar, wani labari za ka ba mu kan abin da ya faru ga wannan yaron sunansa da duka halin da ake ciki?
Abin da ke faruwa shine ina da wata ƙanwa mai suna Aisha, amma muna kiranta da Shugu, sannan tana da ɗa mai suna Awalu. Awalu nan ya samu matsala na ɗan rikici da waɗansu yaran mahauta. Bayan matsalan ta kai su ga ƴan sanda aka shafe.
Ina zuwa kafin kai nisa, a ina wannan ƙanwar take take, kuma in aure take waye ne mijinta, a wani gari suke?
Na'am, wato ƙanwar na wannan tana aure a Takum ne, sannan sunan mijinta Musa, sannan a cikin garin Takum suke da zama.
A jihar Taraba?
A jihar Taraba.
Muna ji.
Wannan shine abin da ke faruwa, shine ɗanta Awalu ya je ya ɗan samu fitina da waɗansu yaran mahauta. Sannan matsalar ta kai ga taji wajen ƴan sanda zuwa kotu. Sannan daga ƙarshe official manyan ungiyar mahauta suka je suka yi belin yaron a hannun kotu.
Ina zuwa. Wato baka yi bayanin wace matsala bace, don ba za a gane ba. Matsala tana iya zama kowace iri ce. Menene ya haɗa su da waɗannan mahauta din shi Awalu?
Abin da ya haɗa Awalu da waɗannan yaran mahautan, akwai wani yaro ji da Awalu sun haɗu wajen sayen kaji. Sai fitina ta haɗu tsakanin su, sai ya kai ga suna faɗa da doke-doke. To Awalu yana da ƙarfi, maybe ya kada yaro. Yaro sai ya ruga ya je ya gaya ma ƴan uwansa yaran mahauta. Sai suka zo suka taru a kansa, suka dake shi, suka ɓatar masa da waya. Sai kuma da ya tashi, sai ya je ya gai report a hannun ƴan sanda. Bayan ƴan sanda sun je sun kama waɗannan yara, sun yi bincike, sun samu laifin yaran ne. Sai suka tsare su, suka shaje su zuwa kotu. Daga ƙarshe ainihin shugabannin mahautan suka je suka karbi yaran su a hannun kotu bisa sharadin cewar za su je su bi a yaron nan Awalu dan danmu waya kudin sa. Wato kotu ta amince ma shugabannin mahauta na Takum akan alfarman da suka nema za su je su zauna da yaro su bi a shi kudin wayansa. Bayan sun fita da kwana biyu, yara mahauta nan da aka karbi belin su sai suka tare Awalu, suka ce masa duk uban da ya daure masa gindi a nan Takum ba za su bashi waya ba, kuma in yi magana za su kashe shi, su kashe ubansa, su kone gidansa. Sannan suna tabbatar masa da cewa ba ainihin cibjoji na Taraba kabilar su ne, kuma duk kotun da aka kai su a Taraba babu wanda ya isa ya tsare su, babu yadda za a yi da su. Wannan shine kuma daga ƙarshe Awalu ya koma ya gaya ma alkali. Alkali sai ya ɗauki ma'aikatan kotu ƴan sanda guda biyu ya haɗa da Awalu. Suka tafi suka je ainihin mahautan Takum. Da suka je da ƴan sanda daga saƙo daga kotu, sai aka samu ainihin madakin sarkin fawan Takum. Sai ya kira su da shi Awalu da ƴan sanda. Ya zai yi wa Awalu tambayoyi kawai, sai ya fara marin Awalu. Da yaransa suka ga yana marin Awalu sai suka taru a kansa. Suka masa duka, ƴan sanda suka tsere da gudu suka bar Awalu a wannan wurin. Bayan sun masa duka ya rasa inda yake, can an jima, mutane suka tallafa mishi, masu sai da kayan gwari suka dora shi a mashin ya dawo gidan babansa. Cikin dare kansa ya buga. A takaice dai yaro
buga kamar me kike nufi da buga?
Shi dai yaro jini ya hau kansa. ya zamanto ya zama kaman mentality,
wato kuma ya samu tabin hankali,
wato ya samu tabin hankali. To a dade babansa baya nan, sai ainihin uwar shi da kishiyoyinta sai suka dauke shi suka kai shi gidan wani malami don ya masa ruqiya, ko suna nufin aljanu ne.
Su ba su da labarin cewa dukansa aka yi kawai da Yesu sun dauka huka cewa
suna da labarin dukansa aka yi, sai suka ga cewa maybe dukan ne ya hadu da jinni. So basu gaya mana wannan magana, basu gaya baban ba, sai kwana biyu yaro yana cikin wajen jinya. A takaice dai ya kasa magana, sai muka yi contact da su, suka kira ni suka ce min ga abin da ke faruwa, sai na ce to yanzu su dauko shi daga gidan da aka yi bada magani. Sannan na nemi numban ainihin shi alkali, na kira shi na yi confirming shi, na bincike shi, to yaya aka yi ya tura yaron nan aka kai shi inda aka shuta masa, sannan kuma da aka kawo dawo aka bashi labari bai dauki matakin a kai shi asibiti ba.
Aya kai ka samu lambar alkali?
Wato lambar alkalin na same ta ne turu shi awwalu, shi wanda aka shuta mawa. Shikenan alkali sai ya ce min shi yana jalingo yana gaban siji, ko da yan sako suka dawo ba su same shi a kotu ba. Shikenan sai na ce masa to yaron nan dai already yanzu ya hauka shi, ka dauki mataki domin komawa takum, domin a dauki yaron nan a kai shi asibiti, tunda rikici ne yan sanda, asibiti ba za su karbe shi ba tare da yan sanda. Ya ce min to yana alhamis yana jalingo, juma'a yana jalingo, asabar lahadi muka yi waya da shi, cikin dare ya ce min yana bali, ranan ya bar bali zuwa ainihin takum. Ranan Monday muka yi waya da shi, ya rubuta ma DPO na takum takarda, DPO na takum ya bada yan sanda guda biyu, aka dauki yaro aka kai shi asibiti, yanzu yana kwance yau kwana biyu. Sannan tunda aka yi wannan ta'addancin har kawo yau, babu ɗaya daga cikin mutanen nan, daga kan sarkin fawa har madaki har waɗanda suke su yan goyon bayan su, babu mutum guda wanda ya zo asibiti ko ya je gidan da ake lura da yaron nan domin masa jaje. Don haka hasali maganan da yake fitowa shine babu yadda za a yi da su. Da safiyar nan mun yi waya da alkali, alkali ya ce min ya tura jami'ansa su je su yi inviting waɗanda suka yi shooting farko. Shi kuma DPO mun yi magana da shi akan cewar yana jalingo, matarsa tana da matsayi, tana da rashin lafiya, don haka zai dawo, idan ya dawo GB zai je ya dauki mataki akan waɗanda suka haddasa fitina ta biyu. Don haka daga ƙarshe dai na gano cewar alkali da yamman nan sai ya kira kuma baban wannan yaron da aka ce za a kashe shi, sai ya hada shi da ma'aikatan kotu, sai ya tura shi ya je ya nuna musu gidan da waɗannan yara, mutanen da suka bailing yaran nan suke. To na ce masa kar ya je, domin ya tura shi ne shi ba ma'aikacin kotu ba, waɗanda suka zo suka yi beli shi ya san su, domin bai yiwa kaman mutum kaman alkali mai hankali ya bada beli mutum wanda bai sani ba, wanda yake bai da capacity da ya kamata ya dauki beli a shi an bada shi beli. Don haka wannan shine babban damuwar mu. Waɗannan mutane sun nuna mana cewa dai babu da waɗannan yaran, wannan yaro bai da gata, don haka in ma sun kashe shi kaman yanda suke fadi za su kashe su kashe ubansa, ba abin da zai faru. To wannan shine matakin da suka dauka, don haka muna mika kukan mu da shewar hukumomi da suke jihar Taraba, diga kan Chief Joji zuwa commissioner yan sanda, zuwa ainihin commissioner yan sanda dake Jalingo, zuwa area commander dake lura da Takum da kuma Ukari da kuma Kurmi local government, dukka su zama suna da masaniya su dauki matakin gaggawa domin samu waɗannan mutane da suka fi karfin hukunci, domin hukunta su, domin su tabbatar wa duk ɗan Najeriya yana karkashin doka da oda ne. Wannan shine roƙo da muke yi.
Za a so a san shin shi Awalu wace sana'a yake, duk da dai matashi ne da kace bai ma kai shekara 20 ba.
Shi Awalu dan makaranta ne, sannan babansa yana sana'an gwari da kuma harkan kifi, musamman dai shi Awalu bai da, in ya dawo daga makaranta yakan fidda albasa, yana sai da albasa buhuna, wani lokaci kuma yana auna wa mutane. Wannan dai shine harkar sa na kasuwanci.
Me kuka yi bincike asalin wannan rikicin mun koma baya da ya taso daga wajen sayan kaji? Wani bincike kai har abun ya hada da mahauta, tunda kaga lamarin sai da kaji dai ba mahauta suke harkar kaji ba.
Wato binciken da nan shine shi asalin Awalu ya zo sayan kaza, shi ma wannan yaro dan mahauta ya zo sayan kaji. To a wurin ne fitina ta hada su, bayan fitina ta hada su suka fara doke-doke da junansu. Daga ƙarshe Awalun ya fi shi ƙarfi ya kada shi, da ya kada shi sai ya je ya samu ƴan uwansa, sai ya gaya musu, sai suka yi zuga, sai suka zo suka samu Awalu. Wannan shine dalilin da yasa suka samu rinjaye akan Awalu, suka basar masa da waya, suka ji masa ciwo. Daga ƙarshe magana ta je hannun alƙalin nan. Alƙali ya bincike kuma ya tabbatar da yaran mahauta su suke da laifi, har ya cika musu waranti ya tura su ruman. To daga ƙarshe wakilansu, shugabanninsu na mahauta, suka zo suka nemi wannan alfarma, sannan suka tafi da Awwalu gaban alkali. Alkali ya yadda kuma ya amince, bayan sun fita da kwana biyu kuma suka je suka aikata wannan sabon ta'addan shi.
Abubakar Musa Mafindi kenan. Masu sauraro, in Allah ya kai mu a shirin na gaba za mu ci gaba da jin bayanin nasa. A madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga wasu sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta jihar Arewa mai nisa. An da ta labarta mana cewar mayakan Boko Haram tun sun kai waɗansu 'yan tagwayen hare-hare na baba mai a garin Limani, jihar Arewa mai nisan. An da mutane uku suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression an da ta nuna mana cewar ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Andre Mamafuda, ya ruɗe kasancewar likitocin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za su shiga wani yajin aiki na sai baba ya gani. Jaridan Independent kuma ta rubuta mana cewar jagoran 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ni John Burundi ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewar ministan kudade na ƙasar jamhuriyar Kamaru da ministan tsaro na ƙasar sun yi sama da faɗi da miliyar 64 na sefar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Star an da ita ma ta nuna mana cewar jagoran 'yan adawar ƙasar ta Kamaru har ila yau ni John Burundi ya ce bukin da za a gudanar na ranar 20 ga watan Mayu da muke cikin nan bai cancanta ga wajen ƙasar ta gabatar da shi ba, domin maharan Boko Haram suna ci gaba da halaka bayin Allah a jihar Arewa mai nisa. An da 'yan kwanakin nan suka kai wani hari, suka halaka ɗalibai guda 13. Sai kuma jaridan Jean Enquête ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ana ta labarta mana cewar a cikin mutane guda 10 waɗanda suka fi kowa ƙarfin arziki a ƙasar, Alhaji Baba Ahmadu Danfullo shi ne ya zo na farko, wanda ya mallaki miliyan 940 na dolar Amurka. Sai kuma wanda ya zo na biyu, Paul Fokam, da miliyan 690 na dolar na Amerika. Sai kuma wanda ya zo na uku shine Samuel Foyun da miliyan 407 na dolar Amurka. Jaridan The Post kuma ta nuna mana cewar wani kotun bangaren Ingilishi na kasar yana ci gaba da tuhuman limaman cocin Katolika na bangaren Ingilishi cewar su ne kanwa uwar gami na rikicin da ya faru a birnin Baminda da garin Boya. Jaridan Integration kuma ta ce maharan Boko Haram sun yi garkuwa da dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru guda 4 akan iyakar ƙasar Chad da ƙasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan M4 TV an da ta nuna mana cewar hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar domin bikin da za a gudanar na haɗin kan ƙasa da ƙasa wanda aka saba gudanarwa kowane 20 ga watan Mayu, domin cewa za a tuna da haɗewa da ƙasar ta yi tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransancin ƙasar. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma ga sako da ka aiko mana.
Salamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina murna, ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bajana Muhammadu Buhari sauki. Mun ka gane lallahi ya kai ziyara wata addar da Allah aran Buhari lahiya an kalli da gaske dan Najeriya kama asagatullah Allah ya mun da hukum Allah to ya mana ba don halin kowa ba don halin mu ba ni ri dan kowa mai Allah na garin Tiba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na BOA, Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To yau zan yi kira ne ga gwamnatin Badar Abubakar game da 'yan kashewar da suke bin gwamnatin Badar Abubakar kuɗi. Wasu suna binta na wata 10, wasu suna binta na wata 11. Don haka nake kira ga Badar Abubakar ya sa a yi bincike, shin 'yan kashewar ɗin nan kuɗinsu ana turo musu a gurin wasu yake makalewa ko kuma baya biyan su? Amma bai kamata a ce gwamnati take kin biyan 'yan kashewar 5,000 ya gagari gwamnati ba. Don haka muna fata Badar Abubakar zai gaggauta biyan dukkanin 'yan kashewar da suke aiki a ma'aikatu daban-daban na jihar Jigawa.
To yanzu kuma kai labarai a takaice.
To a takaice, babban rahotanni da aka wallafa sun ce shugaban Amurka Donald Trump ya nemi tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI James Comey da ya dakatar da binciken da yake gudanarwa kan mai baiwa Trump ɗin shawara kan harkokin tsaron cikin gida Michael Flynn akan dangantakar shi da ƙasar Rasha, amma fadar White House ta musanta wannan rahoto.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Sai kuma da al'asar za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da kuma wanda ya bada umarni wato Solomon Abu da injiniya mu na wannan hantsin wato Mr. Charles. Baba ya kuma kirki sallama a huta lafiya.